نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة دواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا نريد يرزاكي وانا قرينا كانوا وانا يمتشي من العربة لو شاء ديا دواسا جمال الأولى هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايدا لليهود الثلاثين دتكوت وانا قميك دي دي دتكوت gawatan biyu miladiya ta 2017 a wannan majalisi na mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Tayyib min Al-Kalimus Tayyib wallafar al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na 49 a cikin wannan littafi kuma muna cikin bayanin da Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya koro dangane da ayyukan Ubangiji subhanahu wa ta'ala manya wanda yake yi koda yaushe, wanda malam yake gaya mana cewa mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haske a zuciyarsa to yana kasance mai hararo waɗannan ayyuka koda yaushe a cikin zuciyarsa, wato zuciyarsa za ta rika hasko mata waɗannan sifofi manya na Ubangiji da irin aikace-aikacensa waɗanda ba sa ƙarewa ba sa yankewa, wanda kuma wannan shi zai gadar masa da ganin girman Allah subhanahu wata'ala a koda yaushe, zai gadar masa da tsoron Allah a cikin zuciyarsa, zai gadar masa da muraqaba wato jin cewa Allah subhanahu wata'ala yana ganin sa, yana jin sa, yana tsinkaye akan ayyukansa koda yaushe, wanda wannan kuma shi zai masa wato jagora zuwa ga kyautata ayyukansa da kyautata mu'amalarsa da bawa Allah subhanahu wata'ala haƙoƙinsa, sana da bawa halittun Allah subhanahu wa ta'ala haƙoƙinsu. Ta cikin bayanin waɗannan sifofi manya yake yi a inda lokaci ya riske mu muka tsaya, malam yace yaminuhu mal'a, hannun Allah na dama cike yake, la taziduha nafaqa, ciyarwa ba ta rage wannan wato abin da yake cikin hannun Ubangiji na baiwa da ni'imominsa. Sahaul layli wan nahar, mai kyauta ne, mai yawan kyauta ne dare da rana. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa al-khalqa, ashe ba ku ga abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ciyar da bayinsa ba tun lokacin da ya halitta. Fa innahu lam yaghdi ma fi yaminihi, abin da yake hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala na dama bai ragu ba. Qulubul ibadi wa nawaqihim bi yadihi, zukatan bayi da makwarkwaɗar kawunan su suna hannunsa. Wa azimmatul umuri ma'qudatun bi qada'ihi wa qadarihi, linzaman al'amura suna nan kulle da ainihin hukuncinsa da ƙaddararsa. Wato malam yana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ni'imominsa ba su da iyaka, ba su da ƙarshe, kuma kullum cikin kwararo ni'imominsa yake gabayinsa. Tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, yake ainihin kwararo ma wannan halittar tashi ni'imominsa tun daga lokacin da ya halitta har zuwa yanzu, har zuwa lokacin da Allah zai nade ƙasa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai daina ba wa bayinsa ni'imominsa ba, ni'imominsa suna nan ba sa sautawa. Wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sifanta Ubangiji da waɗannan sifofi, cewa yaminuhu mal'a, anan Ubangiji na dama a cike yake, la taziduhu nafaqa, ciyarwa ba ta ragarsa, wato dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da abin da ke cikin taskokinsa na alkhairi, taskokinsa na ni'ima ba ta rabuwa da wannan. Namu mu dan adam su ne suke rabuwa, ma inda kum yanfat wa ma inda Allah baqa, Allah ce abin da kuke da shi shi yake tsarewa, shi da zuciyar da kake ɗauka, wato kamar yadda bawu shi kisa ɗauki ɗaiɗai ba su bar komai ba, sai za ka dauka ko bukankancin sa dai yau da gobe da ruwa yake to amma banda abin da yake gurin Allah subhanahu wataala ne mu'min sa saboda ka babu abin da yake rage yake ragar ubangiji subhanahu wataala haka dan ya ba mu ya kara mana ya kara mana wannan ba zai sa shi ya rika raguwa ba kautarsa ba ta yankewa dare da rana shine sahaul layl wan nahar dare da rana wato ba kaukawa yana saukar da ni'imomin sa ga bayinsa ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa al-khalq ba ku ga abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ciyar ba aka iya lissafa irin ni'imomin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ciyar da bayinsa tun lokacin farkon halitta ba wanda zai iya lissafta wannan kuma haka yake har yanzu har Allah subhanahu wata'ala ya dade kasa waɗannan abubuwan ba su dakata ba ke qulubul ibadi wa nawasihim bi yadihi zukatan bayi da makwarkwadar kansu duk ahadin sa ubangiji subhanahu wata'ala take saboda ubangiji subhanahu wata'ala shike rike da wato zukatan bayinsa kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zukatan bayi qulubul ibadi baina usbu'ayn min adhabi ar-rahman yusarrifuha kayfa yasha zukatan bayi suna tsakanin yatsuri daga cikin yatsun ubangiji subhanahu wata'ala kuma yana jujjuya zukatan nan yadda ya dama shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya koyar da bayinsa da suka addu'a cewa kada ya karkatar da zukatan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab da ya Allah ka karkatar da zukatan bayan ka shiryar da mu saboda haka bayan Allah suna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala sabatin zuciyarsu su tsaya akan shiriya akan gaskiya kada ta karkace kada ta karkata zuwa ga gabarna annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin addu'o'in sa yake cewa ya muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dini ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyarka akan addininka saboda haka dan adam yana buƙatar roƙon Allah subhanahu wata'ala a kodai yaushe da ya sanya zuciyarsa zama tsayayyen akan shiriyar da ubangiji wato dan adam kada ya rungu da wani yanayi da yake ciki na tsoron Allah ko na bautar Allah ya manta da cewa wannan ita kanta wata ni'ima ce daga Allah Allah ne ya ga dama ya sanya shi ya zama cikin ahlul istiqama da yawa ga sunan ubangiji subhanahu wata'ala bai ga damar ya tsarkake zukatansu ba أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم سنة أن يوى وأن الله بين فيه سترك شذكا تنصبا كي إذا انتقى مكانك شكما أن الله سبحانه وتعالى ينفع سترك شذكا تنصبا كروك الله سباجي كروك الله يبرك يثبت دون أن يشيرتاك أكوما أن لسيا أرلوك تند أمينيك سبحانه وتعالى ذكا كلانك ونواسيهم بيده هكذا ما قرق أركانك farkwadar kai anan ne cibiyar wato tunani na dan adam idan ta karkace ta ainihin dikirkice ta lalace to sai zama yana da mummunan tunani ko abin da yake mai kyau sai da shi ba shi yake baya fahimtar kyakkyawa ne abin da yake mara kyau kuma shi da ya dauke shi mai kyau sai sa Allah subhanahu wataala ya sifanta wato yayi alkawarin narko ga waɗanda suke tsayawa gaba ga bayinsa su hana su bauta Allah ke da nasu an bin nasiyatin kadibatin khati'a ce lalle za mu jamki makwarkwada nan mai yawan ƙarya mai kuskuren ganganci ko mai ganganci to me abu na laifuka da gangan za mu jamke ta saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shi ke rike da makwarkwadar bayansa shi yake jan su yake jan akalarsu inda ya ga dama wa azimmatul umuri ma'qulatun bi qada'ihi wa qadarihi wato linzaman jan al'amura gaba daya suna kullani da kaddarar ubangiji da hukuncin ubangiji da kaddararsa to abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta da abinda ya kaddara shi ne yake jan kowane al'amari zuwa ga wannan kaddarar ta ubangiji wato duk wani abin da dan adam yake aikatawa ko zai yake faruwa gare shi a rayuwarsa to ya sani cewa wannan al'amari yana tafiya ne daidai da kaddarar ubangiji da hukuncinsa babu wani abin da yake fita daga karkashin kaddarar ubangiji yake fita daga hukuncinsa wannan imani ne da mu'mini suke da shi da dukkan wata karkatacciyar aqida sukan zama ba su da wannan imani ba su da irin wannan imani shi ya kan sa zuciya ta samu nutsuwa zuciya ba za ta tuwa ba ba za ta rika raurawa ba kuma za dan adam zai san cewa komai da yake faruwa gare shi yana faruwa ne da ikon Allah subhanahu wataala da izinin sa da ganin daman sa a gurin sa zai nemi dukkan wani abu na alkhairi a gurin sa kuma zai nemi wato kariya daga dukkan wani abu na sharri wato babu wanda zai iya jin haka a ransa sai mu'mini dan shi ne ya imani da alqadar khairihi wa sharrihi san kuma komai da yake gudana yana tafiya ne gwargwadon wannan yadda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara idan ubangiji ke rike da wannan linzamin al'amuran dan adam to kaga ashe a gurin sa ya kamata ya nema idan alkhairi ne shi ya kamata ya nemi alkhairin a wajen sa bi yadika alkhairu kullu duk wani alkhairi a nan ubangiji yake kaga a gurin sa ya kamata ya nema idan ya samu cikin sa dubu dubu cikin harka cikin alkhairi to Allah zai fuskanta karan farko kafin ya gode wa kowa sai fara gode wa Allah dan shi ne zai zama wanda ya sababa wannan abu har ya samu gari haka nan idan wani abu yake neman tsari daga gare shi ko kariya da zaman Allah subhanahu wataala shi kadai a gurin sa yake neman kariya qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas kuma karanta wannan kuma babu wato fahimtar cewa babu wani wanda zai iya tsare ka daga wani abu da yake sharri ga Allah yana iya sanya kariyar nan ta kasance a hannun wasu daga cikin bayan sa ko ta wata hanya dai da ubangiji ya ga dama amma dai shi ne mai bada kariyar na hakika shi ne abinda wanda ake neman mafaka a gurin shi ne ma'anar a'udhu wato kana neman wanda zai tsare ka ya baka mafaka ya kare ka daga dukkan abin da zai cuce ka shi ne ubangijin mutane kowa a ƙarƙashin mulkin sa yake ba wanda shi kadai ne zai iya wato bada tsaro zai iya bada kariya sama da wanda duk zai yi maka da awon zai baka kariya a gurin sa zaka nemi wannan duk wani sharri na mutum ko na aljan wanda ka sani da wanda baka sani wanda kake gani da wanda baka gani wanda ka fi karfin shi wanda yafi karfin ka ubangiji subhanahu wataala shi zai baka wannan kariya ubangiji shi ne ya sanya dukkan al'amura ta zama a kulle suke suna tafiya ne tare da hukuncin Allah da kaddararsa al'ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama kasa gaba daya dankar ta ce ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai danke kasa zai jinke kasa a bisa kaifiyar da shi ya barwa kansa sani kai dan adam wannan gaibi ne ubangiji subhanahu wataala ya bada labari wal ardu jami'an qabdatuhu kasa gaba daya dankar ta ce ranar gobe kiyama haka kai abinda zaka yi shi da imani Allah subhanahu wataala shi ya faɗi wannan ya zai danke kasar ya jinke ta wannan kuma shi ya bar wa kansa sani wassamawatu masuwiyatun bi yamini shi wannan Allah shi wassamawatu masuwiyatun bi yamini sannan duka ubangiji zai nade su da hannun sa na dama yau mun san jaba'a ka kayyi sujudi lil kutub ranar da zamu nade sama kamar yanda sujud sujud malaika ne wanda yake nade littafin ayyuka haka zamu nade sama sama da kake gani da kilmanta da girman abubuwan da suke cikin ta wata halitta ce da dan adam zai iya kewaye ilimi game da ita ba to Allah subhanahu wataala zai nade ta kamar da zaka nade littafi ko ka nade takarda yaqbidu samawatihi kullaha bi yadihi al-karima wani yana da jinki samman ta gaba ɗaya da hannunsa mai karamci wal ardu bi yadi al-ukhra ya riƙe kuma jinki kasa da ɗaya hannun thumma yahuzzuhunna sannan ya girgiza su thumma yaqulu sannan ya ce ana al-malik ni ne sarki ana al-malik ni ne sarki to haka a lokacin babu kuma wanda yake zai yi da'awar sarauta dukkan wata sarauta ta kare ne yasa Allah subhanahu wataala shine al-malik al-haq shine sarki na gaskiya na gaske duk wani sarki na gangane a duniya amma akai magana sarki na gaske shine Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ranar da zai yi wannan kirari babu wanda zai daga kansa yake ni ma sarki ne a lokacin gaba daya bayi mishi a gaban sa kullukum wa kullum atihi yawm al-qiyamati farda kowa shi kadai zai zo da in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsabahum wa adahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda ف kira ka kowa a bawa zai ji wa Allah babu wanda zai ji da wani mutsari annabawa su karan kansu a lokacin suna cewa nasi kowa ta kansa yake annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a nemi shafa'a a gurin sa ba zai gabata yayi wannan shafa'a ba sai ya je ya fa kashin al'arshi yayi wa Allah sujjada ya masa kirari ya yabe shi da yaban da bai taba jin ya zo masa a zuciya ba irin sai a ran ya yabe shi da kalmomin da bai taba yabansa da su ba sannan Allah subhanahu wataala ya ce daga kanka roƙi abin da kake so a baka shi ana alladhi bada'tu ad-dunya wa lam takun shay'a huwa lam takun shay'a dini da fara halittar duniya a lokacin da ba ta zama wani abu ba wa ana alladhi u'iduha kama bada'tuha ni kuma zan mayar da ita kamar yadda take Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam bai zama komai ba hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura bai zama wani abu ambato ba bayan Allah subhanahu wataala ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake cikin su ya aje komai da komai sai ya halicci dan adam halittar dan adam tana ta zo bayan halittar sammai da ƙasa da abin da yake cikin sammai da ƙasa din dan adam yake bukata wato Allah sai dai ta daga wa dan adam gurin zama da duk bukatun sa a gurin ƙasa sannan ya halicce shi haka nan yadda yayi su haka kuma zai mayar da su zaman gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya canza su yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was-samawat alana za a canza ƙasa ba wannan da ka sani ba za a canza sama ba da wacce ka sani ba la yata'azamuhu dhanbun an yaghfirahu babu wani zunubin da yake wa Allah girma da ba zai iya gafarta shi ba dukkan wani zunubi komin yadda ka kai shi ka ga girman sa to gafarar Allah ta fi wannan zunubin girma saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai gafarta wannan zunubi qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا قبائنا كتي يا قبائنا لا تقنطوا من رحمة الله كده كتسد الأمان لغرام الرحمة وبنجي إنه يغفر الذنوب جميعا إلا غفرت ذكا الذنوب بيت أولا كباب ونن ذنوب اللي بيشوك كركشين ونن كلمة يغفر الذنوب جميعا يسام على ليس كتي ونن آير تنا نفن توبة ba wai tana nufin istighfari ba tana nufin tuba aya ce take magana akan tuba inda ita gafara gafara ba ta shafa shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka in ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba to ba zai samu afuwar ubangiji ba Allah ba zai sukunta wannan zai tunna shi ba amma abin da bai kai shirka ba Allah yana gafarta wanda yana gafarta shi ga wanda ya ga dama ya gafarta masa to wannan ayar kuma tana magana ne akan tuba a nan duniya kafin ka mutu kafin mutum ya mutu kafin ya kai gargara duk wani abin da zai zama yana cikin sa na saban Allah in ya nemi tuba zuwa ga Allah ubangiji zai farin ciki da tuban sa zai fi shi farin ciki ma wato zai fi bawan sa farin ciki da tuban sa ka saba masa kuma ka tuba a wajensa kuma ya fi ka farin ciki ya fi ka farin ciki sannan kuma ya soka inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu at-tawwabin saboda haka babu wani zunubin da mutum zai yi wa Allah ya kuma nemi gafararsa ubangiji bai gafarta masa sai Allah na tuba ka yafe ni na yi nadama akan abin da na aikata kuma ba zan sake komawa ba ubangiji subhanahu wataala zai yafe masa wannan laifin ka duba babu girman laifi da ya kai a ce Allah subhanahu wataala yana da ɗa ko a ce ya riƙi mata ko a ce wani shi ma Allah ne kamar Allah wannan babu wani laifin da ya kai wannan zagin Allah ne da ba wanda ya kai shi qala ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا الله يشكك شيء الله من رحم عيالي كده الله يكون زود وسمى غنى من جرما ولله في من جرما كبرت كلمة تخرج من أبواب إن يقولون إلا كذبا kalmar da suke faɗa cewa Allah yana da ɗa ko Allah ɗaya uku ne ko Isa ɗan Allah ne ko Isa Maryamu Ruhul Qudus da Allah ne to wannan magana ce mai girman gaske da kadu samawati ya tafattarna min saboda girmanta kai ka ƙarin sama ta tsatsage saboda mai girman magana ƙasa ta daddare duwar wasu su rugurguje su rugurguje an da awar rahman walada saboda dinki da awar Allah yana da amma duk da haka sai Allah yake cewa afala yasjuduna ila Allah wa yastaghfiruna yanzu ba su wannan ba za ku zo ku tuba ba ku nemi gafara wato yana suna sa'a yana sai yana muku sai su ba ka duba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina fatalu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu hari wannan aya ta sauka tana bayanin waɗanda suka fitini mu'minai har ta kai ma suna kona mu'minai saboda imanin su da rai kona namiji a kona mace a kona yaro a kona babba ba wanda ya tsira saboda imanin sa sai Allah yake cewa waɗanda suka fitini mu'minai maza da mata sannan ba su tuba ba Al-Hasan al-Basri yace ka duba girman rahamar Ubangiji suna azabtar da bayansa suna halaka su yana muku sai tuba fatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu kaga sai tuba yake ga shi nan sun kola bayansa da rai amma duk da haka Allah bai rushe ba yana musu sai su zo su tuba su zo su tuba saboda haka shi Ubangiji subhanahu wata'ala babu wani lokaci da zai sa wa dan bawan sa shamati tsakanin sa da tuba shi girman laifin sa duk abin da Fir'aun ya yi da ya tuba Allah ya tuba Allah subhanahu wata'ala ba cewa ya annabi Musa da annabi Haruna cewa su yi wa kula da qaulan bayyana la'allahu yatazakkar aw yakhsha la'allahu yatazakkar ko sai wa azan fi tsoron Allah kaga ashe da ya karbi wa'azi ya tsoron Allah shi kenan duk wannan ka tsokare da ya ta baya kina Allah ya fi masa sai zama babban waliyu ke waliyu Fir'auna waliyu Fir'auna to amma bai karba ba sai da ya ga zarzara ya ji kawai ba makawa kawai ya halatta to a lokacin da yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin allati alana wa qad ataita qabla kunti min almuslimin sai yanzu sannan da ake zama ka sai kana ta barazana kana cewa zaka kulle annabi Musa zaka kashe shi zaka yi maka zaka yi gunduwa gunduwa da shi sai da ga babu makawa kuma shi kenan to a wannan lokaci kuma kofar tuba ta rufe ba wa to da ya imani da zaka yi imani sa Abu Jahal da manyan kafiran da suka tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ka hada da'awar ka ruwan da'awar ka gudu da sun tuba Allah da tuba shi ka ga babu wanda zai tuba muku Ubangiji ka tuba sa sai la yata'azamu dhanbun an yaghfira wa la hajatun yus'aluha an yu'tiha babu wata bukata da za ta girma gaban Allah da za a roke shi ka tuba da shi babu wani abin da yake bukata ce ta ka ta dan adam da za ta kai wa Allah girma wannan bukata ta fi karfin Allah ya biya maka ita babu ita walau anna ahla as-samawati da ace duka ahalin sammansa gaba daya wa ahli ardi da ahli kasarsa gaba daya wato halittunsa da suke sama duka da halittunsa da suke kasa duka wa awwala khalqihi wa akhirahu da farkon halittarsa da farko da na karshen su wa insahum wa jinnahum mutanen su da aljanun su kanu ala aqsa qalbi rajulin minhum za su zama mafi wato a bisa mafi tsoron Allah zuciyar ɗaya daga cikin su wato a samu wanda kowa tsoron Allah daga cikin su sai a ce kuma zuciyar kowa cikin ta haka take wato a cikin duka halittun Allah ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah ana atqakum ana a'lamukum billahi wa atqakum bihi nabi ya kowa tsoron Allah to da ce duka halittun Allah sun daga farko har ƙarshe na sama da na ƙasa duk zuciyar su wajen tsoron Allah za ta zama kamar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka za mu zama zuciyar mu wajen tsoron Allah kamar manzon sallallahu alaihi wasallam ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai faru Allah da komai ba a cikin mulki za ka dukkan abin da za ka yi na bautar Allah kanka kake yi wa ba shi kake yi wa ba kuma yau dan adam ya kafir cewa Allah in kafiru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin in duka za mu kafirci duka a ce kowa da kowa ce shi ya bar musulunci yanzu kawai shi ba zai bauta wa Allah to a ce an yi wa shi dan mubaya to da ba zai cuci Allah da kowa ba ba abin da zai riga Allah subhanahu wataala za su gata ne yayi mana shi gata ne yayi mana da ya halicce mu ya ni'imta mu da nikominsa da saukar mana da shiriya ya ce ga kuma abin da za ku ba ku wata rayuwa ta har abada da ba ta da wata matsala a ciki babu wata damuwa rayuwa ce kawai ta jin daɗi kuma har abada ba za ta yi ke ba ba buƙatar da ya kuwa to idan ɗan adam ya ci shi ba ya suka kaga waye wa kansa yawa Allah zai cuci ne dan ya yi wannan ko zai cuci ba to da duka mu za mu zama masu tsoron Allah ne wannan ba zai ƙara Allah da komai ba za ka bautar da kake yi wa Allah da kake yi wa Allah ka ɗauka wai kana yi wa Allah wani abu ne na abin nan kayi ne saboda kanka walau anna awwala khalqihi wa akhirahum da ce na farkon halittarsa da na ƙarshensa wa insahum wa jinnahum da mutanansu da aljannansu kanu ala afjari qalbi rajulin minhum za su kasance a bisa mafi fajircin zuciyar ɗaya mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kowa fajirci a cikin halittun Allah wanda ya fi kowa fantara ya kauce wa hanyar Allah da butulce wa Ubangiji a ce dukkan zuciyar duk halittun za su zama irin wannan zuciyar ba wanda ya kai shekan wato fajirci da bauɗe wa Allah da duk wani wanda ya kauce wa hanyar Allah to laka shedani ya shiga cikin tarwagar shedani kashin jagoranci shi danyi wannan to da ce duk zuciyar kowa a duniya za ta zama irin zuciya ta Iblis to wannan ba zai rage Allah da komai ba ma na fasa zalika min mulkihi shay'a kama ka saban mai sako baya ragar Allah subhanahu wataala duk wani wanda yake ji da kansa ko yake da mulki ko yake da wani matsayi a duniya yana amfanuwa da biyayyar mabiyansa yana amfanuwa da wannan kuma yana cutuwa da goran saboda haka yake ta kokari shi ma yadda zai ga cewa ba su rinje masa ba in mai mulki ne to yana son ya zama da talaka wanda ke kasa duk suna masa biyayya in ya faɗa saurari maganarsa in ya umarni su bi umarninsa in ya yi hali su hannu in ya kirawo su shigo yana son yanzu haka to saboda ya samu wannan shi ma yakan hidimta musu su kuma dan ya samu zukatansu wato rayuwar masu mulki da talakawansu rayuwa ce ta sani in cuɗe ka haka ake yin ta amma ba haka rayuwar mu da Ubangiji take ba rayuwar mu da Ubangiji shi ne yake ba mu amma ba ya buƙatar komai a wajen ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah Allah huwa al-ghani al-hamid baya buƙatar komai duk abin da muke yi din nan kamar muke yi wa sallar da zaka yi tasbihi da zaka yi da hajji da zaka yi da ayyu da wayi da wayi duk abin da zaka yi dau dukiyar ka tafiyar bi da billahi duk kana yi ne Allah Ubangiji subhanahu wataala yana yi maka magana ce ta girmamawa allazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katira waye dai abawa Allah ne ci waye dai ba Allah ne ci ke yahuda suka ce su mun za mu imani da kai ba saboda Allah kai yana neman mun bi shi kudi gurin da yake halarci kuma ya hana cin riba shi ya ce zai bada riba fa yudha'ifahu adha'afan katira ya ce wai dai ba Allah ne ce ya ninninka masa suka ce su kai ubangijin ka mun bi shi kudi da a gurin da yake neman bashi sannan kuma ya ce in mun bashi zai ba mu riba saboda haka ba za mu imani da shi ba إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله غني إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق نعم لا تياج مدن التياج أبن السيف لا سوى سوسون مودا تا على ثلاثة يعني من باشي أو جنس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا wannan girmamawa shi kai dan adam Allah ya yi abinda za ka yi dan ka amfana kai ka amfana da shi sai kirawo shi bashi sai ya kira shi bashi in Allah ya kira ba zai isa kai ku ba da kudin nan da na bauka kawai shi kenan sai ce man zallati yuqridu Allah har cikin ma wani abu na kamar koro wane ne zai ba wa Allah bashi mai kyau sai bashi kyakkyawan bashi kyawalan shi fayudha'ifahu lahu shi kuma yallinka masa abafan kaseera ninkin ba ninkin ninkin ba iyaka saboda ta shi ba shi da wata bukata muke da bukata a wajen sa yace law anna ahla samawatihi da ake mutanen dake sammai duka wa ahli kulli sammai duka wa ahli ardihi da ahli kulli kasa duka wa intahum wajhnahum mutanen su da aljannin su wa hayyuhum wa mayyitahum matran su da matattun cikin su wa rabbuhum wa yabithuhum da danyi da bushashshe dukkan wani abu na halitta Allah subhanahu wataala sawa'un abin nan danye ne ko dangararre ne bushashshe ne kamar ruwan wasu kamar itatuwa dukkan su tsamo fi sa'idin wahidin za su tattara a fili guda ɗaya fa sa'aluhu su roki Allah subhanahu wataala fa a'ata kullum minhum ma sa'alahu ya ba wa kowa roƙon abin da ya roƙa kowa ya tsaya kuma kowa ya faɗi buƙatarsa mai buƙata ɗaya ya faɗa mai biyu ya faɗa mai uku ya faɗa mai hudu ya faɗa mai goma ba ya faɗa iya abin da kake so ka roƙa ka roƙa wannan ma ya roƙa wancan ma ya roƙa sannan Allah ya ba wa kowa abin da ya roƙa ma na ƙasa zalika min ma inda hum misalun Allah to wannan ba zai rage kwatan kwacin ƙwayar komayya daga cikin abin da yake cikin mulkin Allah saboda babu abin da yake zai rago cikin tattar Ubangiji saboda ka tattokin mu suke raguwa duk arzikin ƙasa sai ka ji an ce account ɗinta ya yi ƙasa sai burin account ɗinta ya ragu shi ke nan sai a ce an shiga matsala za a tsuke bakin aljihu saboda ka an datsa kaza an hana kaza an janye kaza bulala wani ne da za a ɗan abin nan amma a gurin Allah an taɓa cewa Allah su wajen ya aiko wani mala'ika ya ce a kawo ɗinsa ya ɗan yi ƙasa zama a kuɗin rage bukatu kullum cikin addu'ar kullum cikin ta aiki kullum cikin roƙon ka aiki ya ba ka ka roƙa ya ba ka baka roƙa ba abin da yake ba ka baka roƙa ba ya ninninta abin da kake roƙa ya wani taɓa ƙosawa ba taɓa cewa an yi yawa ba bai taɓa faɗa ba haka taɓa cewa an shiga wani hali na tattalin arziki ba an shiga da tashin ba shi ne ya ce walau anna ashjara al-ardi kullaha ta ce duka itatuwan da ke bayan ƙasa gaba ɗaya bishiyoyi da ke bayan ƙasa duka من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا ومن حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا شن دقا لوك شن دقا أكحل الشيء وأن الإكاس وهار لوك شن دقا هنا ذا الحال شيء هل استرقصا دعا بلد كتكنسا ألا يأيس تنكا فانسا من آدم عليه السلام واتو شن دقا كافن أهل الشيش ألا يتاني بالأسا شيء شيسا يتي إني جائل في الأرض سليم كابا أقول أشيء قتل سنعنا zan sanya kalifa a gonar kasa za ka Allah ya shirya duka abinda ake bukata to tun daga lokacin da Allah ya halicci kasa da a ce duk abinda yake cikinta na itatuwa aklamu har zuwa lokacin da duniya za ka kare ce dukkan waɗannan itatuwa da bishiyoyi da Allah ya halicci duk a ya jadda za su an babbasa su goma alƙalumar rubutu wal bahru wara'ahu sab'atu abhurin tamudduhu min ba'dihi midad shi akwai kuma duk abin da yake cikin teku ya zama gaba ɗayan sa tawada ce ta rubutu teku bayan sa wasu tekun guda bakwai shi duk gaba ɗaya tawada ce ta rubutu da za su rika abin nan teku guda ɗaya wasu tekun kuma suna ƙara kawo masa ƙarin tawada ana rubuta kalmomin Allah subhanahu wataala fa kutibat bi tilkal aqlam wa zalikal bidani a rubuta kalmomin Allah subhanahu wataala da wannan alkaluma da kuma wannan tawada la faliyatil aqlam da dukkan alkaluman sun kare wa nafidal bidan wannan tawada ta kare ولم تنفذ كلمات كلمات الخالق تبارك وتعالى كلمه الله ما هي بتتعالي ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عليم بالحكيم Allah ce da abin duk abin da yake doron kasa alƙalma ne da itatu alƙalma ne kada a samu teku shine tawada bayan da ko ce su guda bako za su ƙaro maka ƙarin tawada bayan wanda suke cikin sa Allah subhanahu wataala ce ma nafi da kalimatu Allah walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada saboda duk tekun duniya duk gaba daya da dukkan alkaluman abinda ita ce wannan duniya za su ma alkaluma za a iya rubuta kalmomin Allah subhanahu wataala kalmomin Allah subhanahu wataala sun ka sun shafi kalimatu shar'iyya da kalimatu kauniyya da qadariyya sun shafi kalimatu shar'iyya abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi ne na shari'a da kuma abinda Allah subhanahu wataala yake zartarwa a cikin hadisarsa da kalmar kun fa yakun dukkan wani abin da yake wakana yana wakana ne bi kalimatillah bi kalimatihi alqadariyya to wadannan ba kaiwa za su yi ba kullu yawmin huwa fi sha'an wa kayfa tafna kalimatuhu jalla jalaluhu wa hiya la bidayata laha wa la nihaya sai ya za a yi kalmomin Allah su kaji kalmomin Allah maganar sa ce maganar Allah azaliya ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe kamar yadda sifofinsa ba su da farko ba su da ƙarshe ina iyaka ubangiji yana magana san da yaso a inda yaso ga wanda yaso amma ba za ka iya cewa ga ƙarshen maganganun sun ƙare ba babu wannan wal makhluqu lahu bidayatu wa nihaya dukkan wani abun halitta yana da farko yana da ƙarshe wannan bishiyoyi da ake cewa inda za a haffasa su su koma alƙaluma da su waɗannan tekuna da ake cewa duk da za su zama tawwada ai dukkan su halittun Allah to sun ba tun da kuwa halittun Allah ne to kaga suna da farko dole kuma zama suna da ƙarshe saboda ka kaga a cikin za su kare su bar abin da ba shi da farko ba shi da ƙarshe shi ne Allah fa huwa ahaqqu bil fana'i shi ma haluki shi ne yake cancanta ya kare wannan fadi ya kare wa kaifa yufna ismi al-makhluq ghayra al-makhluq to ya za a yi abin da yake halittacce sune waɗannan itatuwan waɗannan bishiyoyin da waɗannan tekunan yaya za a yi su ƙarar da ghayral makhluq wanda ba ma halittacce ba shine Allah shi halittacce ya ƙarar da wanda ba halittacce ba kaga ba zai yi ba huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay shine Allah wanda babu wani abu gabanin shi wal akhir alladhi laysa ba'dahu shay kuma shine ƙarshe da babu komai a bayansa والظاهر الذي فوق ليس فوقه شيء شيء أبيني دباب وانا أبو ثمن شيء والباطل الذي ليس دونه شيء شيء أبو لي دباب وانا أبو قصد شيء وجمه يا كمين الله سبحانه وتعالى من هو الأول والآخر والظاهر والباطن شيء الأول والآخر النبي فسر ولن ننسفه في نؤمنه يتشوى الأول ليس قبله شيء هناك الأول أولية أبنجي جبات لكم awaliya da ba ta da farko duk wani abu ko abu da za a kira shi awwal to yana da farko sannan awaliya ta fara amma banda Allah subhanahu wataala sannan shi da al-akhir akhiriya ta ba ta da ƙarshe ba ta da ƙarshe don haka babu wani abu bayan sa da za a ce ya Allah subhanahu wataala ya zo ƙarshe sannan wani abu ya faru wadh-dhahir alladhi fawqa laysa fawqahu shay bayyana ubangiji cikin dalilan da suke nuna samuwarsa babu wani abin da yake da dalili da yake tabbatar da samuwarsa daga Allah da haka duk abin da zaka duba cikin halittun sama da ƙasa da abin da suke kiwaye da kai kan karan kan halittar ka ai duka ayoyi ne da nuna da bayyana ko cewa akwai Allah babu wani abin da yake da hujjar da suke nuna akwai shi kamar wannan wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko mai da gani to gudar aya ce da take nuna akwai Allah shi kadai to kaga ya mun wani wanda yake da dalili da yake nuna wannan babu shi shi yasa kowace fitira ta kan fitira da Allah subhanahu wataala fahimtar akwai Allah subhanahu wata'ala wani abu ne marfudun fisika. In ma Allah subhanahu wata'ala, in ma dan adam bai yarda da Allah ne ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a bauta masa shi kadai ya tsaye da za a yi bautar ba. In ma yace ya kafirce ma wannan Allah, to ba zai yiwu ya zauna zuciyar shi ba ta masa tunanin akwai wani abin da yake sama da shi. Yau yana tunanin akwai wani abu tsofaffawa a kan sa. To kaga wannan alama ce da take nuna ya yarda akwai wani abu sama da shi. Wannan da ake kira ɗan gurgudu ko ɗan abin nan magnetism. Ai duk wannan shakkenci ne, amma a zuciyarsu kamar yadda Allah ya ce wa jahadu biha wastayqanata anfusuhum zulman wa ulma. Zuciyarsu ta yarda akwai, sai dai kawai a fili sun ka wato turare suna ganin su babu Allah, amma a zuciyarsu sun san akwai. Yasa ko Fir'auna da ya ce ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ya san gaskiyar su Allah ce wa jahadu biha, suna ta jayayya da wannan gaskiyar amma a zuciyarsu sun sani. Amma ya ɗauki turare a gaban mabiyansa yana ban rabbu su ga wasu. Kai Musa waye ubangijin tambayi da kai waye ne? Shi ke in aka tsare shi aka ce waye sama da ƙasa ba zai iya cewa gamsuwa ba zai nuna ba, shi kuma ya san ba shi ba ne. Amma saboda rashin kunya ce shi ne babban. Ana rabbu kuma al'ala, in kuna da abubuwan da kuke bauta a gidan jikin ku to in kuka zo gaba wuri na shi kenan an zo gun na ƙarshe. Amma ya gashi shi a karan kansa ya san ba shi kansa ba, to waye shi? Allah ta ce abkhuliqu min ghairi shay'in khaliqu. Haka kawai ba haka kawai kawai suka samu ba wani dalili, haka kawai suka samu ko ko su kai kansa wanda zai ce kansa inda za a manta ka kuma ka kai kansa dukkan da kake da shi sai ka kara. Dan dole sai ka ga dan wani gurin da ba haka illa kai so samu ne, ba haka za ka yi kanka. Amma haka Allah ya jeho ka duniya haka za ka hakura haka koma ba kai kai kanka ba. To dole akwai wanda ya yi, shi yasa wannan tauhidin annabawa ba su zo su kai tauhala da mutane, ba su zo suna ta kora mutane cewa akwai akwai Allah. Saboda wannan abu ne a fitira kowa ya sani, inda ake rigima shi ne a bauta masa shi kaɗai, to nan ne ake rigima. Amma ba akwai shi ko ba babu ba, shi yasa za mu ga da wanda ya yi ilimi da wanda bai yi ilimi ba kowa yana jin da yaqinin cewa akwai Allah. Akwai san da Fakhruddin Razi Ibn al-Khatib malami ne na ilmul kalam da suke kawo dalilai a kan samuwar Allah, tauhidi da ba shi annaba suka yi da'awa zuwa ga shi ba, da su ta ɓata lokacinsu a kansa. Tauhidin rububiyya ne, tauhidin rububiyya. Saboda haka sai ya shiga wata kasuwa a cikin Khurasan yana yawo, sai ake ta nuna shi ake cewa wancan malamin yana da dalilai dubu da suke nuna akwai Allah, wato zai iya kawo maka dalili dubu da yake tabbatar da cewa akwai Allah. Wata tsohuwa tana da tsohuwa ce ba a karatu zuwa kakun kauye ɗin da tsohon karatu ta yi ba, amma dai ta kai kira a tare da ita, ta ɗaga kai ta ga ana masa kirari cewa yana da dalili dubu da yake tabbatar da samu Allah, ce ba dan yana da shakka dubu ba ai ba zai buƙaci da dalili dubu, shakka dubu yake da ita ya sa kowace shakka yake da mana ya kawo ta. Ita ba ta da shakka ko ne za ka ba ta bukatar dalilin ko da ya wani lokaci ka roƙi Allah ma ya ba ka imanin ajaɗi, imani irin na tsofaffi. Ka roƙi Allah ya ba ka imani irin na tsofaffi na fitira, suna jin girman Allah suna abin. To wannan babin baya buƙatar ma a kawo a kai ana ta kawo da mai shi yana ga annabawa kullum abin da suke kai budu Allah ma lakum min ilahin ghairu, duk annabi da yazo tauhid al-ubudiyya yake din saboda nan ne ake daga, nan ne ake daga. Kuma inda za ka ga ana daga ai ba kan tauhid al-ubudiyya ba, inda cewa aka samu in hirazi a cikin tauhid al-ubudiyya, amma in hirazi za ka cewa yana samu asali ne daga tauhid al-ubudiyya. shine ma'anar al-zahir falaysa fawqahu shay bayyana ubangiji ta ta bayyana komai wato dalilan da suke nuna samuwarsa a fili suke sama da kowanne al-batilu laysa dunahu shay sannan ubangiji subhanahu wata'ala yana da sai in ba ya sifanta maka sifofinsa ba za ka iya sifanta shi ba ba wanda zai iya sifanta Allah da sifa ba wacce ya sifanta kansa ba dan kuwa babu wanda zai iya cewa yayi iya kewayewa da sanin ubangiji la tudrikul absa wa huwa yudrikul absa wa huwa yudrikul absa idanuwa ba ka riskansa al-idrak shi ne al-ilmu bil ihata ka kewaye abu da sanin ka san su ciki da waje ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da bayansa wani abu na sifofinsa ya sanar da bayansa wani abu na sunayensa amma hakikalin sifofin ba ba za ka iya sanin kaifiyarsu ba Allah ya sifanta kansa da sifofi da yawa amma ba za ka iya sanin kaifiyar sifar ba ya take ba ba ka iya sani amma ka yi ibadi yadda ya sifanta kansa haka yake hakanan ya faɗi sunaye su yana da suna kaza 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 ar-rahmanu ar-rahimu al-malik al-quddus as-salam ba ka yadda waɗannan sunayen Allah ne ba ka da ikon kuma ka ƙaji wani suna da jingina wa Allah sai wanda ya kira kansa da shi amma waɗannan da ya kira kansa da shi ba su kaɗai da sunayen sa ba qaluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka allamtahu fi kitabika aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak kaga ashe sunayen sa wanda ya sanar ya sai saukar da shi a cikin littafin da ya sanar da bayan sa annabawa akwai kuma wanda ya bar su a cikin ilimin sa na gaji shi yasa ba wanda zai iya sanin hakikanin ubangiji to kaga bayan zuhurin sa shine sanin akwai shi to sanin kuma hakikanin shi wanda ya fi kowa koyuwa ba wanda zai iya sifanta Allah wato sifar da za ta bayyana kaifiyar yadda yake sai dai sifanta Allah da sifofinsa da ya sifanta kansa da shi to shine wannan al-batilu laysa dunahu shay tabaraka wa ta'ala ahaqqu man dhukira shine mafi cancantar wanda aka ambace shi wa ahaqqu man ubida shine mafi cancantar wanda aka bautawa wa ahaqqu man humida shine mafi cancantar wanda aka yi kirari aka yabe shi wa aula man shukira shine wanda ya fi cancantar wato mafi cancantar wanda aka gode masa wa ansaru malutu bi shine mafi taimako wannan wanda aka nemi taimakonsa wa arafu man malaka shine mafi tausayin wanda ya yi mallaka wa ajwalu man shi'ila shine mafi kyautar wanda aka roƙa wa afa man qadira shine mafi afuwar wanda yake da iko wa akramu man qusida shine mafi karamtu wanda aka nufa wa adalu man intakama shine mafi adalcin wanda ya ramuwa hukmuhu ba'da ilmihi yana hukuncin sa bayan sanin ilimin sa wa afuhu ba'da qudratihi yana afuwar sa bayan ikon sa wa maghfiratuhu an izzati wa ghafarat daga izzar sa ne wa mal'uhu an hikmatihi hana wasa daga hikimar sa ne wa muwalatuhu an ihsanihi wa rahmatihi kuma muwalatun san sa ga bayan sa daga ihsanin sa ne da rahmar sa waɗannan sifofi ne na ubangiji da babu wanda yayi tarayya da shi a cikin su duk wanda za ka ambata ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sama da ambatansa ambatan Allah sama yake da ambatan kowa shi ne mafi cancantar ko ambace shi idan qalaitu manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ko ambace Allah kamar da kuke ambata da yanzu ko ma mafi tsananin yadda kuke ambata ne iyayen ku ba sai ta Usman ne ta ce aw ana zuma ala bal ai bal ashadda dhikra ko ambace shi kamar da yadda kuke ambatar iyayen ku wa haqqu man ulida duk wanda aka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi fi cancantar bauta akan kowane abu da aka bauta duk wani abu da aka bauta bai cancanci bauta ba sai Allah wa haqqu man ulida duk wanda za a yaba a yi masa yabo da kirani to Allah shi fi cancanta da wannan yabon wa aula man shukira duk wanda za a yi wa godiya to godiyar Allah ta fi cancanta to duk wata ni'ima zuwa gare shi ne cewa wa an taru man shukira duk wanda za a nemi taimako a gurin sa shine ya fi wato ba da nasara babu wani wanda zai baka nasara fiye da Allah wa arafu man malaka ba wanda zai nan yana da mulki kuma sannan ga cikakken tausayi fiye da Allah yana da mulki mulkin nashi ne amma kuma yana tausayawa bayansa wa ajwadu min sha'ila, babu wani mai kauta kamar irin tashi, kauta ce babu kautawa, wa afa man qadira, babu wanda yake da iko ne ya kama ka yayi maka hukuma amma kuma sai maka afuwa, babu wanda ya kai Allah ga wannan, tunda afuwa ana yaban afuwa ne tare da maghfira, zama mutum yana da iko ne yayi abu sai ya ce yaya ne, to anan ne ake yaban irin wannan yafiya. To ka yafi abinda za ka iya rama, kana da damar ka rama, amma sai ka ce to na yafi, ba ka ce ka yafi ba bayan ka dan yi taga-taga ka ga fa karfinka, sai ka ce to na yafi bi wajhillahi. Wannan ba ita ake yabo ba, ka kasa ne, amma a zamana ka samu iko kana rike da lagon, kana da damar ka yi duk abin da yake kamata ka yi, duk cikin shi kana yafi maka, irin wacce Annabi ya rike wa masu yi masa tsari masa laifi, tsaya zai tare shi da takobi, Annabi ya ambaci Allah takobin ya faɗi, Annabi ya sa hannu ya sa takobin ya tsaya kansa ya ce da Allah ya yi a yafe mu, Annabi ce tashi ka ji na yafe mu, kaga wannan zai iya sassara ya yi rike da takobin. To irin wannan shine afuwa, Annabi ya shiga maka ya ci maka da yaki, ya ci ne su za ka yi tara su guri guda, yana da dama ya nuna wanda ya ce a kashe wannan a kashe wancan a soke wancan a yi ma wancan bula da a ɗaure wancan, duk yana da dama ya yi wannan, amma ya ce ya zabo ba a samu tsunaka la ta kuma ba a yi ku tafi duk kun samu ƴancin a yau ba ku da wani abin zai, to kaga wannan shine afuwa, al'afuwa inda al-maghfira. Amma bayan an cuce ka ka shiga ka kai ƙara ƴan sanda sun koro ka ka je kotu an ci galaba a kanka, sai ka ce to ka yafi da wace lai, wannan ba irin wannan yafiyar ba. Wa akramu man kusida, Allah shi ne mafi karamcin wanda aka nufe shi ana neman wani abu na karamci a gurinsa. Wa adalu man intaqama, in kuma laifi aka yi masa zai yi maka zai yi intiqam, Allahu azizun zu intiqam, wannan intiƙami da Allah zai yi shi bisa adalci, don haka duk abinda Allah ya yi wa bawansa na uku ba yayi masa ne bisa adalci, babu zalunci a ciki. Hukmuhu ba'da izni, Allah yana hukunci bayan izini, wato baya zartar da hukunci bisa zalunci, bisa ilimi, bisa sanin halayen bayansa, don haka duk abinda ya zartar to Ubangiji ya yi shi ne bisa ilimi ba bisa jahilci ba, ya san abinda zai kai ya komo, kiyasa shari'ar Allah take dacewa a kowane zamani a kowane lokaci a cikin kowace al'umma, ba wani lokaci da za a ce ga wannan abu shari'ar Allah ta tabbata a littafin Allah, ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani kuma ya fito ce shi yana ganin yanzu wannan ba ta dace ba, ko da ta ce wannan abu yanzu bai dace ba, saboda da can ya dace amma yanzu bai dace, kaga wato Allah bai san yanzu ba, da ya sani shi yasa sai hukunci kuma ya bashi haka. Allah subhanahu wataala ya san abinda duk zai faru, to a duk abinda ya hukunta haka yake, kuma haka shi ne ya fi dacewa, wani zo ce ai da can ana ba wa mace wajen rabon gado za a bata kaso ɗaya a ba namiji kaso biyu, don a wancan lokacin mata ba su waye ba, ba sa shiga kasuwa, ba sa shiga harkar hada-hada ta business, ba sa kaza, amma yanzu rayuwar ta canza, yanzu ita ma mace ana gogayya da ita, ana kafada da ita, yanzu ita ma kallabi ce tsakanin rabon gado. Saboda haka dole a take duba wannan abin, yanzu rayuwar ta canza. A antum a'lamu am Allah, kun fa Allah yanzu Allah ta yusifu Allah fi auladikum bizzakari mithlu hadd al-unsi, wala nafsi ne nan bai canza ba, to duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi nafsin sa a cikin littafin Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam sunnar sa ya tabbatar da shi a matsayin hukuncin Allah, to babu wani lokaci da za a ce wannan hukuncin ya gama ya iska ya canza shi, babu shi a ce an samu wani sabon hukuncin ya mai gurbin sa, babu shi. Da'awar wannan kamar kana da'awar cewa Allah yana hukunci ne bisa jahilci, yayi na ɗan takaitaccen ilimin da ake da shi a lokacin, amma yanzu abubuwa sun canza, ilimin ɗan adam yana da wannan ilimin ɗan adam da bai da shi da bai da ilimin ya sani, sannan kuma bayan ya sani zai manta ma wanda ya sani zai manta sannan za a zo a yi wasu sababbin abubuwa wanda wa yakhluqu ma la ta'lamun yazo da wasu abubuwan da ba ku sani ba saboda haka wanda ya yi karanta likitanci shekara 50 60 baya iya karatun wancan yayi bai rika bin abin diddik sai za a zo a ce harkar likitanci sai a ce wannan wani a fitar da shi ba zai iya komai ba duk ko bayan canza na'urorin da ake amfani da su an canza su hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da cuta ko magani duk an canza su wannan ilimin ba adam kenan ba ilimin Allah ya faka ya karɓi na mu da wa ba uki tun min al-ilmi illa qalilan sai ka za a ce wannan wannan ya fita au au sai ta bi wannan da can ne amma yanzu an canza hanyoyin duk an canza ka dauko littattafan da ake yi na likitanci na da can yanzu duk kawai sun zama shara saboda hanyoyin da ake fasa ba ambata na gano wani cuta da maganin su yanzu an canza su a ilimin Allah na hakiki haka babu wani abu na shari'ar Allah da za su yi masa irin wannan littafi da ce za ka canza shi ka kawo na ka kawo wa afuhu ba'da qudratihi Allah yana afuwa bayan wato bayan kudura wato bayan iko yana da iko sannan yake afuwa ba wai ya gaza ba wa maghfiratu wa izzati ghafarata da izzati sai ba wai saboda ba yadda zai da kai bai ciki ki kana fi maka wa man uhu an hikmatihi in ya hana ka to akwai shi hikma da yasa hana ka duk abin da kai ma bai baka ba to akwai hikma da yasa bai baka ba kuma hikiman nan kai za ta amfana wa muwalatuhu an ihsani wa rahmati sai yana muwalatin bawa so bawa wannan kuma ihsani ne da gare shi da kuma rahamarsa مال العباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع مال العباد عليه حق واجب باب ونحكي نواجب ليكي كم نباين سأكنها معنى باب وانا أبن لعنك من زي ساي ظن واجبي أكن الله سي أبن دي وجب سوا كان نقل ما زي وجب سوا كان سينا وجب سوا كان وكان حقا علينا نصر كتب الله لأبلي لنا أنا ورسلي وأنا الله ذي أوجد سوى كتب كان حقا علينا ننجي المؤمنين أما بأولي ذي شيء الله أنا وجد سامك كيف باب الشيء كلا ولا سعي لديه ضائع وباو نعيكي لدائي ودائي أبنا كي دن الله كما الله يسجد التأيج الله لا يبيع أجر المحسن وأمل المحسن aikin duk wanda suke kyautata ubangiji ba ya lalata musu aikin in uzibu fabi abdi duk Allah wanda zai yi azaba to da adalci zai musu azaba da adalci zai musu azaba aw nu'imu fabi fadli duk kuma wanda ya sanya cikin ni'imar sa to da falalarsa ba wai sun yi abin da suka sayi wannan ni'imar ba da kudin su ko da aikin su za ka dole su musu a'a sai dai falalarsa kawai wa huwa al-karimul wasi' shine mai karamci ne yalwatacciyar abin da karamci Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace inda na faɗa na dai da gani ce ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.